Sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare na yau Talata 13 ga watan Yuli shekarar 2021. Baba Yakubu Mikiri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shirin zaurin VOA na wannan wata ya duba batun masu rajin raba kasa na IBOB da na Oduduwa da kuma yadda suke tada kayar baya. Hukumomin Jamhuriyar Nijar kuma tare da masu hannu da shuni da ke tallafawa kasar a fannin kiwon lafiya sun shirya gangamin allurar rigakafin cutar shan-inna a jihohin Maradi, Tawa da kuma Zandar. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan kaddamar da yanke itatuwa da ke cikin kogunan jihar Nijar da Kwara domin magance matsalar hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran duniya. Waɗanda suka gudanar da zanga-zangar ranar Lahadi na nuna bacin ransu kan gwamnatin kasar Cuba sun bayyana dalilansu na zanga-zangar da suka hada da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Da kuma sakacin da gwamnati take nunawa kan annobar corona. Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka gudanar na nuna adawa da gwamnati cikin shekaru da dama da aka gudanar a Havana, babban birnin kasar, da kuma waɗansu birane a kasar. Kasar Cuba tana fama da matsanancin koma bayan tattalin arziki. Gwamnati ta ce tattalin arzikin kasar ya faɗi da kashi 11 cikin 100 a bara, kuma bayan ayyukan yawon bude ido bayan da gwamnatin Trump ta takaita tafiye-tafiye da barkewar annobar corona sun kara rawaita wa tattalin arzikin kasar da tun farko ya sami koma baya sakamakon takunkumin cinikayya da Amurka ta kafa wa kasar da ya shafi shigo da mai daga Venezuela. Shugaban kasar Cuba Miguel Díaz-Canel ya dora alhakin zanga-zangar kan tsare-tsaren gwamnatin Amurka, zargin da jami'in Amurka ya musanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce masu zanga-zangar suna neman yancin su ne daga gwamnatin kama kariya. Shugabannin duniya sun nuna goyon bayansu ga mutanen Cuba bayan da zanga-zangar ranar Lahadi ta gabata a fadin tsibirin kasar. Ministan harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi kira ga gwamnatin Cuba da ta saurari waɗannan masu zanga-zangar a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin Brussels bayan ganawa da ministocin harkokin waje na tarayyar Turai. Erika Govara Rosas, daraktan cibiyar kare haƙƙin bil'adama Amnesty International ta Amurka, ta kira zanga-zangar ranar Lahadi a matsayin ranar tarihi a kasar Cuba, yayin da take nuna damuwa akan rahotannin toshe kafar internet kame na san kai amfani da karfin yan sanda wanda ya hada da harbin masu zanga-zanga da kuma jerin mutane da suka bata. Shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a birnin Mexico cewa nuna jin kai na gaskiya shine Amurka ta dage takunkumin tattalin arzikin da ta kakabawa kasar Cuba na shekara 50. A kasar Amurka, magajin garin Miami, Florida, ya yi kira ga gwamnatin Biden da ta jagoranci kokari da duniya take yi wajen taimakawa mutanen Cuba waɗanda suke fama da mulkin kwaminisanci mafi tsawo a tsibirin. Ɗaya daga cikin mutane 80 da suka mutu a ginin da ya rushe a Florida yana cikin ɗaruruwan mutane da suka yi hijira a shekara 1960 da suka yi kokarin hambarar da gwamnatin Fidel Castro a boye. A makon da ya gabata ne jami'ai suka gano gawar Juan A. Mora ɗan shekara 80 da haihuwa cikin baragizan ginin da ya rushe. Mutane da dama sun mutu haɗe da matar shi Ana da ɗan shi Juan Mora ƙarami wanda yake aiki a Chicago kuma yana zaune ne da iyayen shi. Mora babba yana cikin kame da aka yi na waɗanda ba su goyi bayan Fidel Castro a shekara ta 1961. An kama shi aka kuma ɗaure shi a Cuba na tsawon watanni 20 kafin ya dawo Amurka. Makaho ɗan ƙasar China da ya tsere zuwa Amurka a shekara ta 2012 ya zama ba Amurka, ya kuma bayyana cewa lamarin keta haƙƙin bil'adama a China ya ƙara muni. Chen Guangcheng, wanda ya yi magana ta bakin tafinta, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matakar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karbe shi. Ya zama dan kasar Amurka a Baltimore a ranar 21 ga watan Yuni, wata alamar kasa da kasa ta mutunta dan Adam, bayan ya samu sabani da gwamnatin kasar China sakamakon fallasa yadda gwamnatin kasar take tilasta zubar da ciki sabili da tsarinta na dadaye rak ga kowani iyali. An shafa shekaru ana gasawa Chen a Kuba da kuma tsare shi ba bisa ka'ida ba, saboda yana ba kauyawa shawara kan yadda za su kaucewa kuntatawar da gwamnati take yi. Dakari 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari akan lardin Tigray na Ethiopia. Mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa AFP a yau Talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnatin ta tsagaita wuta, an yi kokarin jin ta bakin kakakin sojin, amma abin ya ci tura. Mu ba zai yi a tantance zancen getacciyo ba, saboda yankewar layin sadarwa a yankin.
Gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zaurin VOA da ya saba gudanarwa wata-wata don tattauna muhimman batutuwa da suka shafi Najeriya. An gudanar da taron ne dai a daidai lokacin da lamarin masu rajin raba kasa na IPOB da kasar Oduduwa ke ta tada kayar baya da yada manufofinsu. Ga dai Hawwa Umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta hada mana.
Taron wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin mulki, lauyoyi, masu rajin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa, manyan baki maza da mata daga ciki da wajen Abuja, an masa taken Najeriya da kalubalen ƴan aware. Mahalarta da kuma masu jawabi a wurin taron sun bayyana ra'ayinsu game da matakan da suke ganin ya kamata a dauka kan dadaddiyar buƙatar masu neman ballewa daga ƙasar. Mai sharhi kan lamuran shari'a, demokradiya da kuma diplomasiyar duniya, barista mai nasara Kogo Umar, yayi ƙarin bayani game da tanadin tsarin mulki kan yadda ake raba ƙasa.
A shari'a duk abin da zaka faɗi sai ka zo ka shirya su a matsayin kuduri, sai ka zo ka kai su gaban waɗanda suke su ne wakilan jama'a. Amma ka dauki sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya yace domin jama'a ake demokradiya, kuma su ne waɗanda suke rinjayen su ake amfani da su a matsayin ra'ayin abin da za a yi. Tsarin mulkin Najeriya dinnan sashe na 1 da sashe na 2 yayi bayanin cewa Najeriya ƙasa ce wadda take ba za ta wargaza ba kuma ba za ta narku ba. Tsarin mulkin nan yace duk wani abu da za a yi wanda zai kawo nakasu akan haɗin kan Najeriya a matsayin dukunallar ƙasa, to karan tsaye ne ga sashe na 14 da sakin sashe na 1 da na 3 da sashe na 15 sakin sashe na 2 da na 3 da sashe na 16 da sashe na 17 sakin sashe na 1 da na 2 da sashe na 21 da na 23 da na 24 na tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin nan shi ya bayanin cewa duk wani wanda yake so ka kirkiro wani sashe ne ko ka fita cikin Najeriya ko ma duk wani gyara da zaka yi, sashe na 1 sakin sashe na 2 na tsarin mulkin Najeriya yace dole ka yi shi ta dogarai yanda tsarin mulkin ya shirya.
Shugaban kwamitin amintattu na arewacin Najeriya Nasura Ashir Sharif ya ce idan har an kafa Najeriya ne don samarwa mutane tsaro da walwala, ya kamata a magance duk wani lamari da zai kawo barazana ga hakan.
Kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 14 ya nuna dalilin da yasa ake yin gwamnati ko aka kafa Najeriya shine don a samu da mutane tsaro da kiyaye hakokinsu da na walwalarsu da sauransu. To yanzu wasu abubuwa suka zo da suke barazana ga wannan zaman lafiya yansu da walwalarsu da sauransu. Kaga kamata yi idan ma har a cikin kundin tsarin mulki babu wani waje da yi wani sashi wanda itanadi maganta wasu matsalolin, to a zauna yanzu a kirkiri wannan bangare a yadda Allah mangwaro a huta da guda.
Na kuma zanta da injiniya Ahmad Zakarin Guroje da wasu daga cikin mahalarta taron, ga kuma abin da suke cewa.
Wayannan mutanen maganan a raba kasan nan ba yau suka fara ba, ana neman shekara 60 kuma suna saye akan bakar daga lokacin da Najeriya ta samu ƴancin kai zuwa yau an bawa shekara 60 baya. Waɗanda suka yi ta kirare-kirare suna ta korafin cewa a raba kasan nan, a raba kasan nan, kin ga wasu sun koma ga Allah, amma an daina ba a daina ba.
Ishau Aliyu ina shari'a kan tattalin arziki. Tattalin arzikin Najeriya kabila ɗaya ba za ta iya rike shi ba, saboda yanda Allah ya kasa arzikin Najeriya, farko akwai manomanta, na biyu akwai ƴan bokonta, na uku kuma akwai masu kasuwanci a cikinta. To duka waɗannan an haɗa su zaki iske cewa kowa na da irin damar da zai bayar a gurin gina Najeriya. jiran ta tafi a dunkule to yafi mutanen kasar alhaji
Zainab Ahmad wanda aka ta sani da binti Hijazi a zauna a teburi a raba su kama hanya su tafi tarayyar mu da waɗannan mutanen amfanan mu ta yi ko kuwa rashin albarka ta kawo mana illar zama da su yafi alherin zama tare da su
Nasir Muhammad Ingawa daga Kano State ana wa ra'ayin a ba mutanen nan kasar su maimakon a zo ai ta kashe al'ummar kasar Najeriya da ƴan arewacin Najeriya akwai kasashe da dama da aka rarraba su di yawanci yana da nasaba da irin matsaloli da ake fuskanta irin waɗannan
Maryam Mamman Nasir kusan kowane bangare a Najeriya yana cewa a wari to shin me yake faruwa da magana a wari dinnan bata tsina na mana komai ba illa tashin hankali da kashe-kashe da ruguza dukiyar jama'a in har ya zama wajibi a raba kasar nan in za a raba idan kuma ba za a raba ba an zaba a zauna guri daya to ayi gyara ga yanda zamantakewar mu za ta ci gaba ba tare da tashin hankali ba kashe-kashen da tashin hankali shine ba masu
ƴan kudu maso kudu da kudu maso gabashin kasar ba su halarci zauren ba domin gudun barazana da ƴan aware suke yi wa rayuwar su Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Hawwa Umar Hukumomin jamhuriyar Niger tare da masu hannu da shuni da ke tallafawa kasar a fannin kiwon lafiya suna shirya gangamin allurar rigakafin cutar shan inna a jihohin Maradi, Tawa da Zandar bayan bullar cutar shan inna a jihar Maradi da bullar wani nau'in cutar mai zafi a makwabciya Najeriya. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Sanadiyar kamuwar wani yaro da cutar polio a jihar Maradi shi yasa hukumomin jamhuriyar Niger tare da masu tallafawa kasar a fannin kiwon lafiya shirya gangamin bada magungunan allurar rigakafi na cutar shan inna a jihar ta Maradi da jihohi biyu da ke makwabtaka da wannan jihar da suka hada da Tawa da Zandar kuma an soma wannan ne tun a watan da ya gabata. Mala Asuma Abdulmumin shine mai kula da sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwani da ke cikin jihar Tawa.
Kuma yanzu abin da Muhammad Kasudi ya ruwa inda zagaye wanda aka wancan wata da ya shige da wanga yaro ne aka samu garin Maradi wata shekara ita ma da ta wuce da mai alamun cutar. To kaga da ga alamun tun da son ya ke duk zuwa din duniya wadin mun jira musamman ma a murƙushe wannan cuta kenan da an ga alamun zagaye ne ake asawa ake. To sha mu har haka ba wai ci an kai an sa ta kwata-kwata da wadin duniya ana cikin wannan yaki ne. To da yake yanzu dole a sa ido to cikin sa idon nan da an ga alamun ta asaha ake irin haka sai a hito a ba da magani zuwa ga yaro wanda ke iya su kamu da wannan cuta kun ga yaro ne dan jihar Maradi amma ta sani da muna makwabtaka da Maradin nan da mu da Zandaya to saka ce mu kasance cikin wanga ba da magani na wanga zabe da wani wuce da wannan cin kuma saboda dai tabbatar da yaro sun sha magani irin da koda cutar ce ba za ta same su ba
su ma hukumomin waɗannan jihohin sun tsunduma ga dangada a cikin wannan aikin domin ganin gangamin da aka soma tun 11 ga wannan wata na Yuli kuma zai kammala ranar 14 gare shi ya samu gagaruman nasara kamar yanda shugaban gundumar birnin Kwanni Prefect Alhaji Ibrahim Abbalele mini karin bayani
mu sha hankalin al'umman mu gaba daya bisa wannan babbar cuta wanda muke tsammanin mun gama da ita to amma akwai wasu jihohi da ana tsammanin kamar ta dawo lalle wannan cuta ta shan inna cuta ce wanda take nakanar da yara wanda ya zamanto rayuwarsu za ta gurgunce saboda wannan cuta dai tana gungunzar da mutane kuma duk wanda ya zamanto gurgu ya na kasa aikin da zai yi lokacin da yana da lahiya an wannan cuta ta kama shi ba yayi ba kuma cuta ce wanda a duniya duka an yi yaki an ciwo kanta to ya kamata dangi gaba daya su lura da shi dai wannan magani da gwamnati ke badawa ba kudi ba ake biya kyauta ne kuma dan a kula da al'umma kal ayi jahilci da ana jahilci a ce wani aka maka alluran nan zaka kawo kaza zaka yi kaza zaka kaza wannan duka ƙarya ne likitoci sun tantance wannan allurori da ake basu da wani illa suna karewa da wannan cutar shi inda wanda za ta shanye maka hannu ta shanye maka kawa ya zamanto kai
kakawa kuturin dangi kullun kai sai an kula da kai
wannan gangamin na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar shan inna mai zafin gaske ya bayyana a waɗansu yankuna na tarayyar Najeriya da ke makwabtaka da nan jihohin uku na jamhuriyar Nijar abinda ya sa hukumomin kasar ta Nijar kara azama wajen iwa yaran da ke garuruwan da ke kan iyaka da masu shigowa a jamhuriyar ta Nijar wannan alluran rigakafi sare da cewa jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya da ma Afrika baki daya tuni hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya ta bayyana su a matsayin waɗanda suka kakkabe cutar polio daga cikin su Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma sai rahoto na musamman akan kaddamar da yanke itatuwa dake cikin kogunan jihar Niger da Kwara domin magance matsalar hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale dake haddasa asarar rayukan jama'a ga karin bayani daga Mustafa Nasir Batsari
sabuwar hukumar nan ta haifa death a Nigeria ta ce sama da mutane 350 ne suka mutu a sakamakon hadurran jiragen ruwan kwale-kwale a gabar ruwan kogunan Niger da Kwara a cikin shekarar da ta gabata wato ta 2020 hukumar ta haifa death dai da ke kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya ta ce wannan na nuna cewa ana samun karuwar hadurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya kamar yadda shugaban hukumar gudanarwa na hukumar ta haifa death Mr. Joseph Etiap ya tabbatar a lokacin kaddamar da aikin yanke itatuwan da ke cikin ruwan kogin Malale ta yankin karamar hukumar Barugu a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shine babban manajan hukumar ta haifa death ya ce sama da shekaru 50 kenan ana buƙatar ganin an yi wannan aiki. Na yanke itatuwa da kuma yashe kogunan Niger da Kwara amma hakan bata samu ba sai a wannan lokaci
alhamdulillah yau abin farin ciki ne gare mu saboda wannan shine aiki na farko da Allah ya ba mu ikon somawa tunda aka azama cikin wannan kujera da Allah ya ba mu kuma wannan aiki ne da fiye da shekara 50 iyayenmu da kakannai sun yi ta faɗa su ga cewa an yi shi amma ba a yi ba sai yanzu Allah ya kawo musamman kujera kuma ya ba mu ikon a fara kuma alhamdulillah za a fara wallahi abin akwai damuwa kware da biki saboda babu shekaran da ba a rasa mutum 20-30 to kuma ina ƙara tabbatar ma al'umma cewa banda matsalan ita tuna hadda matsalan ita duwatsu za mu hada ƙarfi da jami'an da abin ya shafa na ganin cewa an ɗebe duwatsun da ke zama matsala ga zirga-zirgan jirage sannan kuma za mu kawo riguna an kare hatsari domin duk wani wanda zai shiga jirgi ya tabbatar da cewa ya tsatsu sannan muna shirin kawo manyan jirage wanda Allah ya da zai rage hatsura kwarai da gaske wanda zamu ba masu harkan zirga-zirgan jirage ne a sayar musu akan bashi su rinka biya domin a tallafa ma al'umma kuma abin ya zo da sauki ina kira ga al'umman da ke zaune wayannan wurare su ba da goyon baya na ganin wannan aiki ya tafi ba tare da cikas ba sannan kuma shiri da za a kawo na shiga jirgi tare da rigan tsari su ba shi karfan goyon baya saboda idan don su za a yi domin kare rayukansu a idan suka dauki wannan al'amarin Allah da zai rage hatsari da rashin rayuka da ake samu cikin jirage
dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger Sanata Aliyu Sabi Abdullahi na daya daga cikin waɗanda suka halarci kaddamar da wannan aiki a garin na Malale
to alhamdulillah muna nan bakin ruwa garin Malale cikin karamar hukumar Bargu local government cikin Bargu Emirate hakika wannan aikin da za a fara aiki ne wanda zan ce alhamdulillah watan shekara 50 da suka wuce aka sake ruwa don dam na kanki kuma itatuwa da ke cikin inda ruwan nan ya kasance daga wannan lokacin ya zama matsala ga duk waɗanda ke bin wannan ruwa. Tun muna yara muke jin hadarin jirgi wanda duka kusan aka hare su saboda cin karo ne da waɗannan itatuwa a cikin ruwa. Kuma daga wannan zuwa lokacin zuwa yanzu hakikalin gaskiya an rasa rayuka da yawa. Abin da ya kama daga nan yankin kasar Bargo zuwa kasar Yauri. Alhamdulillah wannan hukuma da aka kafa na hafada to gaskiya mu kam yanzu ga muna cike da farin ciki. To mun fi ma jin farin cikin ganin cewa kadan daga farawar su aiki kuma daga wancan hadarin da ya faru inda aka rasa rayuka fiye da 100 mutane yawanci mutanen Kebbi to ga gwamnati ta zo nan don a kaddamar da farawan wannan aiki. To gaskiya alhamdulillah wannan abun farin ciki.
To ita ma dai masarautar Bargo ta yi maraba da fara wannan aiki. Mai martaba sarkin na Bargo Alhaji Halliru Dan Toro ya ce suna matukar farin cikin ganin wannan lokaci.
Wannan ranar da ta zo mana na alheri rana wanda yake wanda iyayenmu da sun ka wuce suke nema ba samu ba yau gashi mun gani. To wannan abun na godiya ga Allah Ubangiji da ya kama wannan ranar ya bamu wannan abun da muke nema na iyayen da suka nema har yau da kai gare mu mun ka gani shi. Kuma abu ne wanda yake na godiya da duk wanda sun ka haɗa hannu aka tabbatar da wannan abun don abu ne wanda yake na ci gaba na kuma rayuwa abubuwan da suke bukata rayuwa. Ka san ba wanda yake so a ce ya rasa wani ko dabba ne kake da shi ba ka son a ce ka rasa shi. To yau a ce ka rasa rayuka fiye da 100 ko gomawa ai wani abu ne abun damuwa ne kuma ba a san abin da zai faru kuma a nan gaba saboda ai yau an kawo abin da yake zai cece rayuwar mutane ai duk kowa murna zai yi hatta wanda suke ba sa rayuwa in sun ji wannan in sun sami abin da suke bukata a lokacin da suke da rai yau gashi a cikin abin da za su maza su ji daɗi saboda haka sun bar baya kuma baya kyau kuma mun gode ma duk wanda suka haɗa hannu musamman shugaban ƙasa muna kuma kira gare su a ƙara ba da goyon baya ga wannan komishin su ci gaba da tabbatar da rayuwar mutane abubuwan da suke bukata ya yi kuma mu a sarakuna muna za mu ba da duk goyon bayan da ya kamata mu insha Allah.
Daya daga cikin direbobin jiragen ruwan kwale-kwalen da ke zurga-zurga a wannan ruwa ya ce duk da yake ba su jin daɗin itatuwan da ke cikin ruwan to amma kuma ba duka itatuwan ne ya kamata a ce an yanke ba.
Suna na Umar ainihi inda nake ina a garin Lokon Mina Bargo local government don saboda mu dai mu ne annan wurin mu na ke jirga-jirga da jirage a wurin a gaskiya ba mu jin daɗin tuki da itacen nan gaskiya itacen nan akwai matsaloli gare su da yawa gurai to gaskiya cire itacen nan yana da kyawu amma kuma ainihi cire itacen nan bai yiwa a yi su ba tare da ainihin mutanen da sun ka san wannan wurin ba saboda itacen nan akwai ainihin kamata ya akwai waɗanda ya kamata a cire akwai waɗanda ya kamata a bari saboda waɗanda ya kamata a cire suna nan daban suke waɗanda ya kamata a bari su kuma suna nan ainihin sheda ne su za su fara hitowa ainihi to inda duk sun kai to an san ainihi ga inda addaidai abi ga inda addaidai ba abi don saboda itacen ba cire su za a yi gaba ɗaya ba amma in hina yiwa a cire su gaba ɗaya su yi ta cikin ruwan to ana iya a yanke su gaba ɗaya complete ba a barin kowani abinda na hisani kenan. Mutanen da suka ci ruwan nan gaskiya ba ni iya kawo tarihin su gaba ɗaya saboda mutanen nan suna da damar yawa wallahi.
Ko a kwanakin baya ma sama da mutane 100 ne suka mutu a gabar ruwan wara da ke kan kogin Niger bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya yi hadari a sakamakon cin karo da itacen cikin ruwa kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Malale a Nigeria.
To madalla gaida na Batsari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka kammala wasannin kwallon kafa na teburin Super League Professional ta kasar bayan an shafe mako 26 ana dabsawa tsakanin club 18 da suka kunshi wannan gasar a gasar ta kwallon kafa ta Super League Professional ta jamhuriyar Niger an yi wasanni 182 yayin da aka kai kwallo raga so 388 kuma kungiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ESGN ce ta kasance zakaran bana da maki 58 yayin da kungiyar ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ESGN ta fice kwallaye a raga domin ta kafsa kwallaye har so 45 a raga sai kungiyar AS Nishelek da ta fi hana akai mata hari domin kwallaye 14 ne kawai aka shata a do tsawon gasar da ta gabata shi ko Nicolas Kofi na AS Garde National du Niger ASGNN shi ne ya fi kowanne dan wasacin kwallaye a ragar abokanan na Hamayya inda ya saka ci har 18 club din Jangwarzo Football Club da Maradi da GS Adarsatawa su ne suka sauka zuwa rukuni na farko daga Super League Professional ta kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger zuwa Premier Division kenan yayin da akokana ta Arlet Jihar Agadez da GS Club Adarsatawa za su mai gurban su a kakar wasannin kwallon kafa ta Super League Professional ta Badi ta Jamhuriyar Niger ta kwallon kafa shi ko Hima Hamidu Jibril Fele shugaban hukumar kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger an sake zaben sa a wannan matsayi har zuwa tsawon shekaru 4 a nan gaba a taron majalisi da hukumar kwallon kafa ta kasar Benin ta shirya a ranar Juma'a ta makon jiya a birnin Zandar inda akasarin mahalarta taron suka daga hannaye da cewa sun zabi Hamidu Hima Jibril Fele domin ya ci gaba da jan ragamar hukumar kwallon kafa ta kasar ta Jamhuriyar Niger a ranar 5 ga watan nan na Yuli ne da muke ciki hukumar kwallon kafa ta WAFO yanki na be ko ifowa zone be a faransanci ta hidda jadawalin wasannin club na iya mata na bana inda club din AS Police na Jamhuriyar Niger zai goga da Rivers Angels Football Club ta Nigeria sai kuma a sakasa Lady FC ta Ghana da za su fafata dukkan su a rukuni na biyu ko kuma group B a rukunin A na waɗannan wasannin kwallon kafa na WAFO ko kuma ifowa na mata na kwallon kafa akwai Ami Dumond na Togo sai Onze Star na Cote d'Ivoire ko Ivory Coast da ES FA na Burkina Faso za a yi waɗannan wasannin ne daga ranakun 15 zuwa 30 ga watan Yuli da muke ciki a kasar Ivory Coast ko kuma Cote d'Ivoire kasar Faransa ta kakkabe wata kalula a wasan zarruga ko kuma rugby bayan nasarar da ta samu gaban Wallabies na kasar Australia da suka kasa shansu a kasar su shekaru 31 da suka gabata inda Faransa ta yi nasara Australia a yau Talata a wasan sada zumunci da ci 28 da 26
Le 15 de France, sans ses cadres, sans ses nombreux blessés, mais avec une génération extrêmement généreuse et talentueuse, vient de réaliser l'exploit de s'imposer en terre australe pour la première fois depuis 1990. Un exploit qui ne demande plus qu'à être réédité samedi lors de la belle qui se jouera à Brisbane.
A tcheren keken Tour de France kwa yanzu haka da kiwakana kasar Faransa tcheren keke mafi farin jini a duniya ta Dej Bogasar dan kasar Slovenia shine ke kan gaba sai Rigoberto Urán dan kasar Colombia yana matsayin na biyu Jonas Vingegaard dan kasar Denmark shine na uku Haruna Mamman bago na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger a gaida Haruna Bako yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitaccen labaran duniya
Dakarun ƴan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia Mai magana da yawun ƴan tawayen ya fadawa AFP a yau Talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnati ta tsagaita wuta. Makaho dan kasar China da ya tsere zuwa Amurka a shekara ta 2012 ya zama ba Amurke ya kuma bayyana cewa lamarin keta haƙƙin bil'adama a China ya ƙara muni. Cheng Guangcheng wanda ya yi magana ta bakin tafinta ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matukar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karbe shi.
To ma sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya da gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.